Babasuda Sarkin labari.
Wata matashiya da aka yi zargin barauniyar yara ce ta dauka rashin sani kuma ya sa ta bulungun da baya bullewa.
Mun ga gaya mana inda ta samu S, tana gaya mana za mu batta ta tafiya, amma ba haka ba sai mun ja gurin yan sanda.
Wasu tsofaffi yan sama da shekaru 80-80 a duniya sun koma makaranta ana koya musu alifin ba'u.
Saboda duk sanata Allah ta kasance a kanka, me zaka je ka ce da Ubangiji ka alhali baka zo ka nemi abin da yake ka nema ba.
Karar bindiga ta kidima mai unguwar sansanin Alhazai Haji Kam ya so ya jike wandansa da kayan aiki.
Ya bisa billahi wallahi cikin yakara don man dauka zan gari waye safiya ba a rai gaskiya na yaza waye.
A hannu guda kuma wani sinadarin sakawa a shayi dan awo dameji ya kashe wasu kananan yara binan take.
Wannan ya rasu ina fitowa waje sai aka ce ai karaman ma ya kawo.
Muna tafa da fannin nan namu na kuda kace mu. Me sauraro, kamar kowace rana da sallama muke farawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi soran dinki ne ke farin cikin sake marabtar ku ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin, inda za mu kamo sauran shirin da karatun labarai.
Al'ummar unguwar Tudun Rubudi da ke karamar hukumar Ungogo sun koka dangane da fashewar bututun ruwan yankin, wanda hakan yake jawo suke shan gurɓataccen ruwa. Wasu daga cikin al'ummar da abin ya shafa sun zargi wasu masu haƙa rijiyoyin burtsatsi, wanda kuma suka ce sun bayyana matsalar ga shugabanni, amma har yanzu ba a ɗauki wani mataki ba. Wakilinmu Yusuf Nadaba Ismail ya yi ƙoƙarin zantawa da shugaban karamar hukumar ta Ungogo, amma hakan bata samu ba. A nan kuma kotun ƙoli da ke zamanta Abuja ta kori ƙarar jam'iyyar PDP da ɗan takararta na gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf suka ɗaukaka, suna ƙalubalantar nasarar da jam'iyyar APC da ɗan takararta gwamna Abdullahi Umar Ganduje a zaman kotun na yau ƙarƙashin jagorancin Sylvester Igweto. Ta ce lauyoyin jam'iyyar PDP da kuma ɗan takararta sun gaza gamsar da kotun cewa ba jam'iyyar APC ɗin ce ta yi nasara a zaben na gwamna ba. Haka kuma sun gaza gamsar da kotun cewa hukuncin da kotun baya guda biyu suka yi ba daidai suke ba. A don haka ta kori ƙarar. Mu'azu Musa Ibrahim daga teburin labarai.
To kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, Jakadiya Saudat Shehu Inuwa za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yanda aka yi zargin wata mata ta tare a unguwar Ɗanbare tana kawalcin haɗa mata da maza.
Za mu fara da saƙon Maimuna Mukutar Ɗorayi, inda take cewa daman har yanzu akwai iyaye masu son abin duniya, to Allah ya shirya wannan mata, amin. A ra'ayin Nas mai bola ƙofar bazugal cewa yake, tsohuwa ki ji tsoron Allah, ki dinga haɗa maza da mata, Allah ya shirye ku, amin. To matasa, daman an ce duk wanda ya ɗebo da zafi bakinsa. Saƙo daga Modern Boy unguwa 3. Za mu ƙarƙare da saƙon Suleiman Mai Wotori Min Gado, inda ya bayyana ra'ayinsa da cewa haba tsohuwa, kin lalata rayuwarki kuma kina ƙoƙarin lalata rayuwar wasu, Allah ya kiyashe mu gurɓacewar wannan zamanin, amin. Masu saƙonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto saƙonninsu ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To madalla, jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun wata matashiya da aka yi zargin ɓarauniyar yara ce ta ɗauka kuma rashin sani ya sa ta bulungun da baya ɓullewa. Da fari dai matashiyar an ganta ne tana ta kai kawo da wata ƙaramar yarinya a unguwar Cediyar Ƙuda. Idan ta bi wannan lungun sai ta koma ta bi wancan, yarinyar tana ta faman yi mata kuka. Ashe-ashe dai ɗauko ta ta yi daga unguwar Zangon ‘yan Madubi kamar yadda aka yi zargi, inda ta shiga da ita soron wani gida ta ba ta abinci, batan basira kuma ya sa ta tura yarinyar cikin gidan. Wai ta ce ta je ta ce a bata ruwa ta sha, wataƙila ko ta ɗimauce ne saboda ta lura an fara bibiyarta. Sai matar gidan ta leƙo ta kuma ga sauran matasan da suke bibiyarta ƙofar gida suna dako. Nan fa ta ce musu ita ma bata yarda da ita ba, don haka suka bi sawunta, ita kuma ta rinƙa shiga lunguna tana ɓace musu. Har ta kai dai sun cin mata a unguwar Maɗatai lokacin da rashin sani ya sa ta bi wani lungu da baya ɓullewa. kamar dai yadda wasu daga cikin matasan da suka bi ta din suka yi wa Jakadiya Saudat Awwal Ishaq ƙarin haske.
Kwanin guzu ka baya fita ba muka ganta cewa take da yarinya ki shiga nan a aje mun ke da jera da sai mu idan alun guzu don aka ce mu ce yarinyar na hanya fitta ce to shi ne ba muka ga hanya sai muka ganta a daidai gun gadan nan muka yi ta tsaya ta mawuta ka tsere ta dole ka san bai ta sunan yarinyar ba ta sani ta ce mana sunan ta kafi da sunan sa ta kuma yarinyar ta ce sunan ta Umaira kaga ba gaskiya
yanzu kuma muka ga fuskar da bamu yadda da ita ba shine muka rike ta muke tambayar ta dan ta ga amana inda ta samu S tana ga amana mu batta ke tafiya ta amma mun ba haka ba sai mun ja gurin ƴan sanda.
To ita ma dai wacce ake zargin ta dauko yarinyar daga zangon ƴan mudubin Jakadiyar tamu ta ji ta bakin ta gabanin auce wajen ƴan sandan.
Mu da ko zango hono to da ita mun ga to da ita fa.
To gashi an ce ke ana zargin ki daukar yarinyar ki kai.
Ni ba dauko ta nayi ba. Ba wasu tana tafiya zango mu kuma muka fito daga gidan nasu.
Ina ne gidan nasu?
Zangon gashi nan na san gidan mana.
To bayan kai ta wajen ƴan sandan ne ofishin mandawari sai ta ringa kamakame ta ce wannan ne saka ta dauko yarinyar sai kuma ta koma ta ce wancan ne. Haka dai tai ta kamakaman har aka gayyato ƴan uwanta ciki har da mahaifiyarta Kurma suna zuwa kuma sai wasu suka fara zantukan cewa a can ƙauyen su sayasaya da ta baro ta zo gidan ƴar uwarta zangon ƴan mudubin ma abinda ake zarginta da shi kenan kuma idan ta dauka din sai ta kwana da kwanaki tana yawo da yaron da ta dauka saboda zargin wai tana da tabin hankali wasu kuma suke cewa ba wani tabin hankali
wallahi sai na ji wo ita na sha ma ga ko san da shiya ba na gon cewa ga ne ba ba ko san ko ba ta da kai ko ku da
ba an da tsada shi kai kai
eh nake ba ta da
a san ba ya an kuntare kai ba da kai ya kai ya aka kawo
kai kai ta kanta ni da
haddare ita ba ta da lafiyar kai ne ta wannan yarinyar
to da yake ta ce daga zangon ƴan mudubin ta dauko yarinyar sai wasu daga cikin ƴan uwanta suka koma zangon gidan mai unguwa ya kuma shaida cewa akwai waɗanda suka je gidan suna cigiyar ƴarsu dan haka ne aka shiga cikin unguwar aka nemo su ana kuma zuwa sai gashi ƴar tasu da suke cigiya ita ce aka yi zargin wannan matashiyar ta dauka saboda dama ita wadda ake zargin tana shiga gidan a dan bata abinci abinka da bakuwa wadda ta je zangon ƴan mudubin gidan ƴar uwarta daga can saya sayar
gashi na ga yarinya na gode wa Allah ne wa Allah godiya Allah ya kara wa annabi daraja su kuma waɗannan da suka karbi yarinya Allah ya saka da alheri Allah ya shi albarka ita kuma wannan yarinya Allah ya shirye ta iyaye mata kuma irin mu kuma sai su yi hattara tunda ni dai har gida har daki aka tazo ta tafi da wannan yarinya
eh ni ne mahaifi sai dai godiya ga Allah kawai da Allah ya sa aka ganta ita kuma wanda ta dauke ta Allah ya shirye ta su kuma waɗanda suka ga suka karbe ta Allah ya saka musu da alheri.
To akan wannan batu ne dai muka so jin ta bakin kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano ta hannun jakada Abba Isa Muhammad.
Mutanen unguwa sun ganta da yarinya yar kimanin shekara 3 mai suna Halima wanda suka dauko ta suka kawo ta nan police station namu dake Mandawari. Wannan muna yaba musu da wannan kokari da suka yi kuma mun bincika mun tabbatar da cewa wannan yarinya da aka ga a gurin ta kanwata ce gidansu daya.
Amma wasu suna bayyana cewa kamar an baro garin siyasa da ita ne sakamakon irin wannan dauke-dauken yara da take shin me binciken ku ya nuna?
To mu dai daga cikin mu duka ƴan uwanta sun zo da ƴan uwar yarinyar nan an tabbatar mana da cewa kanwata ce kuma ta fito ne domin ta siya mata alewa matakin da ake ciki shine mun kira ƴan uwanta mun danka su a hanan gidansu gaba daya
labarin shine ji gwar rahotannin namu a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809114995 sai kun aiko kuma kafin mu sauka daga layin abinda isha fitsaran bari mu leka kotu inda wani matashi da a baya aka taba kama shi da zargin satar injin janareto har ma yayi laushi a hannun jama'a a wannan karan kuma sai gashi an sake kama shi da zargin satar wayoyin lantarki dan haka ne aka kai shi kotu ga dai jakada Abubakar Sabo da ci gaban labarin.
Matashin Salu Muhammad dan unguwar Sheka dubin sa ta cika ne bayan da ya haura wani gida da ba kowa a ciki can a shagari kwatas aka kuma zargi ya sace musu wayar jan wutar lantarki mai tarin yawa bayan an danka shi a hannun yan sandan sheka ne su kuma suka gurfanar da shi a kotun majistiri mai lamba 51 dake zamanta a gidigidi court road karkashin mai shari'a Mustafa kuma ko da aka karanta masa tumar da ake masa take amsa anan ne kotun ta umarnin da ya tsare shi a gidan ajiya da gyaran hali zuwa makonni biyu bayan kammala zaman ne muka samu zantawa da shi
da waya ce na sat
wace irin waya
waya ce ta wayarin
ta kai kamar guda nawa bandir ce ko daidai ce
a daidai ce irin tsowari ne a shagari kwatas an tashi ne daga gida an juma da tashi haurawa ne ta sama an ciccire ta ne an tare ta a cikin wani daki da na shiga na ganta na juye su a cikin kwali
an ce ka sa su generator a baya an taba kamo ka an kawo ka
tabbas haka ne
daga dai kotun majistirin mai lamba 51 karkashin mai shari'a Mustafa wasu matasa biyu Sadiq Sulusi dan unguwar Medile da kuma Aminu Sani Sheka aka gurfanar da tuhumar sha da kuma siyar da tabar wiwi su ma ko da aka karanta musu tumar da ake musu take suka amsa anan ne kotun tace su ma a tsare su zuwa mako mai zuwa duk da dai sun nuna nadamar su a fili
tara ka mamman ya ba komai a karke ni
amma dai ai kana sha
ina sha amma ni ba komai a karke ni
to me amfanin ta
gaskiya ba ta da amfani
me yasa kake sha
wallahi ko ya hukurin
ina iyayenka
suna nan
ba sa gaya ma gaskiya ko ku kai ne ba ka dauka
suna gaya mana
to me yasa ba ka dauka
wallahi sharan abokare ne Allah ya yi mana
an kan da taba
tsirin taba
taba ce ta siyarwa
siyarwa kake kai
me
amfanin siyarwa daga ki doka ne a sai da irin wannan taba daga ki
hakan
me yasa kake siyarwa
ko saboda bana son doki kayan wannan kafin Allah ya kawo wacce ake so a yi din ake dan lallaba da wannan kafin Allah ya kawo mana canji mu ma ba ma so mu dawoma a cikin ta
an kuma danka su a hannun jami'in gidan ajiya da gyaran hali baban gida Sani da masu taimaka masa Nasir Adu da kuma Mubarak Sani Karkarna domin su wuce da su mazaunin da kotun ta musu a gidan ajiya da gyaran halin Abakar Sabu Baba Suda
to su kuwa al'umar unguwar Tudun Muttala cewa suka yi suna tuni ga hajiya gwamnati dangane da batun na'urar transformer su da ta jima babu ita mahukuntan gwamnatin kuma suka yi alƙawarin za a kawo amma har yanzu shiru matasan yankin suna zaune babu aikin yi tunda babu wutar lantarki kamar dai yadda wani daga cikin mazauna yankin ya yi magana a madadin su
mun samu alƙawari daga ɗaya daga cikin shugabanninmu na gwamnatin nan mai adalci sun yi mana alƙawarin transformer din to har yanzu dai muna nan muna kallon hanya cikin yarda Allah mun yi musu uzuri kuma saboda abubuwan ne da yawa aika sai ga ci sun yi yawa wata kila shi yasa wasu biyo ta kaba ba amma dai muna nan muna kallon hanya har halin yanzu gaskiyar magana muna fuskantar kalubale domin mutane ne kaga dai akalla ba kasar ba kullun Allah ne da kullun akwai sunan ta ba ka rasa sama da mutum 1500 abin da ya kai 2000 ba to amma duk kashin bayan wannan aka sai aka can da muke ita ce wutar by the time da aka ce wutar nan ta tsaya to kuma shikenan komai ya tsaya saboda haka muna roƙon su a bisa taimako da adalci da kishin su da suke na matasa muna so a gaggauta kawo mana dauki dan mu samu mu fita daga wannan yanayi
to anan kuma wani sinadarin sakawa a shayi dan awo damage ne yayi sanadiyar wasu kananan yara biyu a unguwar Sheshe inda bayan sun sha kawai sai gani akai suna fita daga hayyacin su suna mutuwar gaggawa tun ma kafin a dau matakin gaggawar a lokacin ma ba a san me suka sha ba kamar dai yadda mahaifin su Yusuf Yakubu Sheshe ya sheda mana
aka kawo daya cewa ya sha wani abu ya shiga wani yanayi to ne ma'aikacin asibiti ne kuma a sanda aka kawo shi ya ga labaita akwai yanayin da zaka iya gane idan akai tafiya kamar daga nan zuwa taku ma 100 patient zai iya mutuwa saboda haka ne duk abin da na sani mouth to mouth respiration da waye duk dai Allah ya sa bai responding ba akwai allura ta emergency da ya kamata a yi aka neme ta aka rasa aka rubuta a siyo kafin a kawo yaro ya rasu da yake Allah ya dayan ma sai ya rasu sanda ake wannan fafatukar ina kallon sa yana dan tafiya sai je nan yaje nan
lokacin shi an san ya sha ko
ba san ya sha ba saboda haka wannan ya rasu ina fitowa waje sai aka ce ai karamin ma ya kawo nace to ka a bata lokaci a sashi a mota a tafi asibiti daga sanda ya kamu din nan kan minti 10 ya rasu an je asibitin amma ga wasu aka tara
to bayan cikon ta ukun yaran da suka sha ta ga abin da ya faru ga yan uwanta sai ta fada da bakinta cewa ita fadan kadan ta sha kaji silar abin da ya kawo aka gano
ita da yarinya ta uku yasu kenan dai a daki da ita da ta ji haka sai ta ce ka ganta nan ma da ta ji haka sai ta ce ni kadan na sha wannan garin sai aka yi rashin ninta wancan kuma shock da ya same shi na rasuwar abin nan shi ma sai ya suma aka daibe su aka tafi asibiti to Allah cikin ikonsa wato su biyun sun samu lafiya bayan sun farfado sai take fada cewa ai wani abu muka sha amma yana bayan labale abu kaza da aka je sai aka ga ai wani tsohon irin abin shayin nan an taba siyo shi a baya da dadewa sai na hana yaran sha nace a zubar da shi to Allah cikin ikonsa da yake Allah ya kaddara wannan abu shi zai zama sila ta wannan iftila'i sai zama ashe ba a yadda shi ba
to da yake tsohon jami'in lafiya ne mahaifin nasu sai ya gaya mana illar kaya dameji ko kuma expire har ma ya kira ga iyaye da gwamnati
wato so da yawa idan abu ya expire to akwai wani abu da ake cewa chemical composition wato sinadaran da suka haɗu suka yi wannan abin idan suka expire sai su zama wani abu daban sai ya zama illa ne ga lafiyar mutane makarantu a nan ake sai da irin waɗannan kamar wannan abin an siyo ana daura su ne naira 5-5-10 ya kamata headmasterci principal waɗanda ake sai da irin wannan a gaban makarantar su hana irin wannan domin akwai illa gagarima kamar yadda ya fari gare mu duk da hanawa da ne kuma Allah ya rubuta wannan abin da na hana shi ne kuma zai zama sala saboda haka kaddara ba yadda ba ta kasancewa
To da fatan dai hukumomi da abin ya shafa za su dauki mataki su kuma yaran Allah Ubangiji ya ji kansu ya yi musu gafara. A nan kuma mai unguwar sansanin alhazai ne ya so jike wandansa da kayan aiki bayan da cikinsa ya murda saboda ya ji karar bindiga. Ya bayyana haka ne a wani taron al'amuran tsaro da kwamishinan 'yan sanda CP Abu Ahmad Sani ya halarta. Inda ya ce wasu bata gari ne suka uzura wa yankin. Bayan kuma ya kira jami'an 'yan sanda suka duro cikin gaggawa sai suka yi harbi a iska don su tarro tsabata garin lamarin da ya mutukar tayammar da hankali cikin sa ya murda ya so ya jike wandansa da kayan aiki kuma gashi babba ne shi baya suka kunzugun 'yan yara
shigo wasa duro wasa na tsorata amma daga baya dace ni ne DPO mai unguwa sai na ji murya a gaskiya bisa billahi wallahi cikin yakara don ban dauka zan gari waye wasa sabiya ba rai sai cikin mutum ya kada kuma ce bai koya ba eh sai gace ya ci dutse
eh an ce har kamar a dan yi zawayi ma a wannan lokacin
gaskiya na yi zawayi amma ina kira ga yan sanda da su kara himma kamar inda DPO gwagwashi domin Allah ne ya aiko shi ba shi mun ba Allah ne ya aiko shi ne ya kare mutunci na
kana ganin yan sanda sun taka rawa kenan a wannan lokacin
ai ba ma rawa ba banan ma turanci dan sukai
to mu ma muna jinjina wa jami'an tsaron da kokarin tarwa tsabata garin ko da dai ƙara harbin bindigar ta su ya ruɗa cikin mai unguwa su kuwa wasu tsofaffin mata 'yan sama da shekaru 80-80 a duniya komawa makarantar islamiyya suka yi ake koya musu alifin ba'u ga dai jakadiya Aisha Ibrahim Abdul da cikakken labarin da ya faru a yankin Ja'in
Neman ilimi dai wajibi ne akan kowanne musulmi ko musulma amma sai dai wasu daga cikin al'umma musamman ma a bangaren matasa kan yi watsi da neman ilimin sai dai duk da hakan sai gashi daga cikin wasu mata dattawa masu shekaru 70 zuwa 80 sun koma makarantar Islamiyya har ma sun samu shaidar girmamawa a makarantar da suka koma hakan ne yasa muka ji ta bakin waɗannan dattawan ko me ya ja hankalin su na ganin sun koma makarantar Islamiyya
kani ne da ka tafi wani gurin gara kai karatu karanta ita tafi sha a gabana ita na fi so
to makaranta ai tafi komai akan ka zauna dai haka ai gara dai ka je kai karatu ka ga nemi ilimi yafi maka alheri ana ganewa sosai wallahi da baki da komai yanzu mun gane karatu ma
duk sanata Allah ta kasance akan ka me zaka je ka ce da ubangiji ka alhali baka zo ka nemi abin da yake ka nema ba
Hajiya Rabi Ayeri Ma'adamu shugaba ce a kungiyar wayar da kan mata ita ce wacce ta mika musu shedar girmamawar ta kuma nuna farin cikin ta danganin yadda da tawon suka koma makarantar
ina zuwa saukan karatu da yawa amma ban taba ganin inda aka fito da mata tsofaffi wanda suka fito suka karanta ayar alkur'ani ba wani gyara ba komai ba kuma malaman su sun nuna mana cewa tun daga kan alifin ba'un suka fara koya musu har suka zama za su iya hada bakake har su karanta alkur'ani
shi ma shugaban makarantar Mustafa Abba Abdussalam yayi mana karin haske dangane da yadda suka fara koya musu karatun da kuma irin gudunmawar da suke ba su danganin karatun nasu ya tafi yadda ya kamata.
Dukkanin su kowace ta iya rubuta sonta da Larabci, ta iya rubuta da Hausa boko, wanda da kafin su shigo wannan makaranta ba su da wannan damar da suke. Wata da intizo ma Al-Qur'anin tai masa sama kasa take. Amma yanzu alhamdulillah kina ji sun karanta izifi hudu. Allah subhanahu wataala mu ne masa godiya da wannan, ba mu taba manta da wannan ba, kuma muna matuƙar farin ciki da wannan abu.
Da fatan sauran al'umma za su yi koyi da waɗannan dattawan. Wannan labarin dai yana ɗaya daga cikin labaran da muka dora muku a shafin mu na Facebook. Har ma dubun dubatan al'umma suka bayyana ra'ayinsu akai. Kuma za mu fara karanta ra'ayin naku ne da ra'ayin Junaid Ibrahim Imawa, inda ya ce ya Ubangiji Allah ya dafa waɗannan tsofaffi. A ra'ayin magaji mai walda kuwa cewa yayi wannan tunani ne mai kyau, Allah ya taimaka musu, amin. Shamsu Tsamawa kuwa cewa yayi tabbas mai neman ilimi baya tsufa sai dai yaki. Da sakon Khadija Abdullahi Yusuf zamu dakata da karanto sakonnin naku, inda tace masha Allah, Allah ya kara basira ya kuma taimaka waɗannan tsofaffi, amin. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damar karanta naku sakonnin ba, mun gani muna godiya.
To Aisha, ko da dai komawar tsofaffin makaranta ɗan shekaru 80 din ba a ce tabdijan bane, amma dai bari mu gayyato gwarzan tabdijan din Ma'azu Musa Ibrahim, wanda za mu ji me tabdijan din namu a wannan mako.
Duba da wannan fanni na tabdijan, kullum burinsa ya zakulo wani muhimmin batu da zai zaburas ko kuma ya zama izina ga al'umma. Al'ummar da so da yawa wannan fanni yake sa su miƙe tsaye domin neman ilimi, koda kuwa za su yi tattaki har zuwa birnin Sin, wanda ilimin ne zai bayu su rinka tantance duk wani abu da za su iya ji ko kuma gani domin inganta rayuwarsu. Watakila hakan ne yasa tabdijan ya leka zuwa ga wayoyinmu na hannu, wanda kuma bayan ya kasa kunne sai gashi ya ci karo da wata mata a lokacin da al'ummar suke tsaka da yin wayar, ita kuma aikin ta yi musu nuni akan kudin su ya kusa karewa. Ko me wannan mata take fade? Ga dai wasu daga cikin ma'abota amfani da wayar hannu.
Kawai kudin ta ya kare shine da Hausa kenan, amma da Turanci no loading card.
Dan ba da charge ne a Israel.
Your account balance is too low, please recharge as soon as possible.
Eh gaskiya ni na banta mi take bada, saboda kwana biyu ma ni kudi na ya dade bai kare a waya ba.
In ba kudi, please try again later. Your account is too low, please menene recharge card again. Gaskiya na manta,
na duka da charge number no card loading 1 minute card
zala charging 1 minute denari
cha take the conconoti is volleyball and to go to it.
To da yake kullum burin wannan fanni shine fadakarwa da ilmantarwa, mun tuntubi wani malami a jami'ar gwamnatin tarayya wato Kashiri dake Gombe, Malam Nazir Yusuf Abdullahi. Ko zai iya mana ƙarin haske game da abin da wannan mata take gaya masu amfani da wayar hannu a lokacin da kuɗin su ya kusa karewa?
Kamar dai layi na layin MTN ne, sau da yawa in kana waya musamman in kuɗi ya zo ƙarshe zaka ji tace you have less than 1 minute to make this call, please recharge as soon as possible. Wato ma'ana kana da ƙasa da minti daya a kuɗinka na ka ƙara wannan waya, kuma don haka kai kokari ka saka kuɗi.
Sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu a wani fannin namu na tabijan. Mu'azu Musa Ibrahim, Baba Suda.
An gaida Mu'azu mai rahoton tabijan, wanda kuma da shi ne za mu ƙarƙare shirin na wannan rana a madadin Nafi Salisu da taimakon Hassan Mamuda Ya'u, waɗanda su ne suka yi kiciniyar sada ni da ku. Sai abokan aiki 'yan biyar sarakan Zazu, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Ɗinki, nake mana fatan saduwar alkhairi. Wassalamu alaikum.